العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا أولا يمشي نرانا لتنب بيو قوات الرمضان هجرة منذ صلى الله عليه وآله وسلم تبوديد تريبوديد دا أشرن دترا وان ديزو ديديد دي ايا قوتن ترا شكرا ميلادية تادمو ميدة تقص. أولا مجلس ينام من البركة، أولا مسلا تينا الهد محمد اندمي لكي جهر برنو أقرم لدقري أدار سم نبيو تكين تفسير سورة يونس وان دموك طيا أجيا أكن آية تا 37 ko za mu tashi kan aya ta 74 bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uuhum بالبينات فما كانوا ليؤمنوا فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين.
نعم. Allah madaukakin sarki yake cewa thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fama kanu yu'minu bima kadzabu bihi min qabl kadhalika natba'u ala qulubi al mu'tadin. Sannan muka aiko min ba'dihi bayan annabi Nuhu muka aiko da rusulan wasu manzannin mu ila qaumihim zuwa ga mutanen su فجاءوهم بالبينات سكزوا مسد حجوجي بينا نقررا فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل بسكسن چه ودن دا سكي ما سيين ايماني با دا ابن دا سكر غا سكر كريا تادا شيتون اكرم فرقو كذلك نطبعوا على قلوب المعتدين حكا نمكي رفي ابس زكا تن ودن دا سكي ما سكي ترئياتا. Bayan Allah madaukakin sarki ya gama ba mu kissar annabi Nuhu alaihi salam a bisa tsarin da muka jita ajiya a bisa takaitawar da Ubangiji yayi domin bukatar da ake da ita a wannan sura ta bayar da wannan kissa ta annabi Nuhu alaihi salam shine don a faɗi irin yanayin hali da yake kansa ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake kansa a Makka, shine irin halin da annabawa suka kasance a kansa a karan farko. Annabawa sun fuskanci jama'ar su, sun ga ainihin toshewar ainihin basira ta jama'ar su, sun ga kuma dagewa akan kafirci da kuma kokarin yaki da gaskiya. Annabawa sun ga wannan, saboda haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba wani abu bane ba ko shi ma ya ga irin wannan. Don haka Allah madaukakin sarki ya ba da kissar annabi Nuhu domin ya kwantar da zuciyar annabi sallallahu alaihi wasallama ya lallashi sahabbansa. Bayan nan sai Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan, bayan annabi Nuhu mun aiko da manzanni. Allah ya aiko da manzanni daban-daban bayan annabi Nuhu alaihi salam, wanda shine farkon manzanni. To bayan sa kuma manzanni sun ci gaba da zuwa, Allah ya ci gaba da aiko su. A nan Ubangiji bai faɗi waɗannan manzannin ba, amma a wasu guraren Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana waɗannan manzannin da Allah ya ta aikowa bayan annabi Nuhu alaihi salam, kamar irin annabi Nuhu, annabi Hud, annabi Salih, annabi Ibrahim, annabi Lut, annabi Shu'aib da dai sauransu wadanda Allah madaukakin sarki ya labarta mana a cikin suratul A'raf da kuma cikin suratul Hud wacce za ta zo nan gaba. Sannan kuma zai yiwu a cikin wadanda Allah madaukakin sarki yake cewa ya aiko bayan annabi Nuhu akwai wadanda ba bai ba mu labarin su ba, kamar yanda yake ta wa rusulan qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqsusuhum alayka, akwai manzannin da mun riga mun baka labarin su, akwai kuma waɗanda ba mu baka labarin su ba. Wala qad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka, saboda haka ba duka ne Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallama labarin su ba, akwai waɗanda ya bashi labarin su, akwai waɗanda bai bashi ba. Saboda haka rusulan da Allah ya faɗa a nan zai yiwu a cikin su ma akwai waɗanda Allah bai faɗa mana a cikin littafin sa Alkur'ani ba, amma Allah ya aiko su bayan wucewar annabi Nuhu alayhi salam. Allah ya ce rusulan ila qaumihim, rusulan ila qaumihim, rusul jam'i ne na rasul, ana nufin manzanni. Qaumihim anan akwai abin nan jam'i muqabilul jam'i, idan aka yi jam'i muqabilul jam'i kamar kace Allah ya aiko da kowane manzo zuwa ga al'ummarsa, kowane manzo zuwa ga al'ummarsa, wali kulli ummatin rasul, wai da Allah ta wali kulli ummatin, wato kowace al'umma tana da manzanta. Wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, babu wata al'umma face mai gargadi ya biyo ta cikin ta. Saboda haka Allah ya aiko da manzanni daban-daban zuwa al'ummomi daban-daban. Mun ce lokacin annabi Nuhu alaihi salam al'umma ɗaya ce, ma daga baya duniya tana ƙara faɗaɗa, mutane na ƙara hijira daga gari zuwa gari, daga ƙasa zuwa ƙasa, duk kuma sanda wata al'umma ta yi hijira zuwa wani guri za ta kawwana wata al'umma ne, da haka duniyar sai ta riga ta faɗaɗa. To kuma a wancan lokacin duniyar ba kamar yadda take a yanzu ba ne, ta zama kamar alƙarya ɗaya. Wanda yake Najeriya ya san me yake gudana a China, ya san me yake gudana a India, ya san me yake gudana a ƙasashen Turai da sauransu. A da can ba haka bane, wanda yake Najeriya bai san me yake gudana a abinda yake faruwa a Niger ba, ko a Kamaru ko a Ghana, domin a wancan lokaci babu hanyoyin sadarwa irin na yanzu. Haka kowace al'umma tana rayuwa kamar ita kadai ce, ba wata tare da ita, haka take fahimtar kanta. Domin ko kula ko da nan da shekara nan shekara 200 baya ba a san wata ƙasa America ba, amma yanzu ba wanda bai san akwai America ba, saboda an yi ta gano garuruwa da ƙasashe da wasu al'ummomi da wasu mutane waɗanda da ba a san da su ba, sai duniyar ta zama kamar alƙarya guda ɗaya. Kasancewar a wancan lokacin duniyar a yayyage take, a daddatsa take, wani bai san da wani ba, kowace al'umma tana buƙatar a aika mata da manzanta domin ya mata wa'azi ya sanar da ita. Shi yasa Allah ya ce ya aika ma kowace al'umma da manzanta, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir, domin mutum almanzo ɗaya a wancan lokacin ba zai iya gane duniyar gaba ɗaya ba. Allah ya ce thumma ba'athna min ba'dihi rusulan ila qaumihim faja'uhum bil bayyinat, sai suka zo musu da hujjoji bayyanannu karara, wato suka zo musu da mu'jizozi, suka zo musu da ayoyi, suka zo musu da tsari na rayuwa, wanda idan mutum ya kalle shi zai san cewa eh lalle wannan tsarin ba tsari ne dan adam ba, tsari ne na Allah. Saboda irin abin da yake kunshi a ciki na hikima da hankali da basira da sanin ya kamata, kowa ya gan shi ya san tsarin Allah ne. Sannan ga hujjoji waɗanda suke mu'jizozi ne, abubuwa ne wanda suke khawariqul ada, wanda annabawa suke nunawa, wanda suka wuce hankalin ɗan adam, abinda ɗan adam bai saba gani ba. Amma duk da haka Allah ya ce fa ma kanu yu'minu bima kadzabu bihi min qabl, ba su kasance ba masu yin imani da abinda suka riga suka ƙaryata da shi. Wato wannan shi zai fi baka mamaki, ba halin annabi Nuhu da mutanensa ba. Halin annabi Nuhu da mutanensa, a gabanin annabi Nuhu ba a aiko da wani manzo ba, amma daga wucewar annabi Nuhu bayan Allah ya aiko shi ya zo ya yi wa'azi na shekaru masu yawa, aka samu ƴan kaɗan ne suka yi imani da shi. Allah ya halaka sauran, ya bar waɗannan ƴan kaɗan ɗin, su waɗannan ƴan kaɗan ɗin suka zama khala'ifa fil ard, suka zama su ne suka maye gurbi a duniya, suka ci gaba da raya duniya. Daga baya abubuwa suka ƙara lalacewa, Allah ya ta aiko da manzanni ɗaya bayan ɗaya, kowanne kuma ya zo idan mutanen sa basu gaskata shi ba Allah yana share su ya kawo su. Amma duk da haka kowace al'umma ta zo maimakon ta dauki darasi daga al'ummar da ta wuce bayan ta, sai kuma ta kuma komawa ta fada cikin irin abin da wancan al'umma din ta fada akai. Kaga wannan shi yafi ban mamaki. A ce ga abin da zaka dau izina da shi, ga abin da zaka dau darasi, ka dau aya, amma kuma wannan bai amfane ka ba, kaga dole ne ya zama abin mamaki. Kuma cewar Ubangiji fa ma kanu li yu'minu bima kazzabu bihi min qablu, wannan yana nuna cewa wa'azin an yi ta musu ɗaya bayan ɗaya. Duk lokacin da manzo ya zo ba sau ɗaya zai yi cela ba, ya ce ni manzon Allah ne, ga hujjojina, ga ayoyina, ga abin da na zo da shi, shi kenan ya ce ya gama bayani. A'a, zai yi ta musu ne yau da gobe, ya yi ta ya bi su gidajensu, ya bi su gurin tarurrukansu, ya bi su a ɗaiɗaikunsu, ya bi su a jama'arsu. Amma duk da haka, duk da wannan naci da annabin zai yi, da irin wannan maimaita wa'azi da zai yi, sai ya kasance ba za su yi imani ba. Ba Ubangiji ba ne ya halicce su da zuciyar ba za su yi imanin ba. Ubangiji yana hayyana wa ɗan adam damar ya yi imani. Babu wani ɗan adam da ake haifa face zuciyarsa a buɗe take, wato takardun zuciyarsa fari ƙal suke, babu wani rubutu a ciki. Ma min mauludin illa yuladu ala alfitra, a bisa fitra ake haifar kowa. Daga baya ne wasu wani datti da wani lalacewa yake shiga zuciya, amma asali ɗan adam Allah ya ba shi damar ya zama mutumin kirki ko ya zama mutumin banza. Inna hadaynahu sabila imma shakira wa imma kafura faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Ubangiji ya ba wa ɗan adam wannan damar ta ya karɓa ko ya ƙi karɓa. To idan mutum ya zamana yana wato yana neman gaskiya, yana bincike akan gaskiya, yana kirdadan gaskiya, to Ubangiji yakan buɗe masa hanya sai ya gane gaskiyar har ya aiki da ita. Idan mutum kuma ya cika ta'addanci da keta dokokin Ubangiji, wannan ta'addancin da zai yi kuma sai ya zama wani rufi ne akan zuciyar, sai ya talallafa zuciyar, ya talallafa zuciyar yau da gobe, sai ya zama na babu abin da zai shiga zuciyar, kuma na ciki ba zai fita ba, maraken da ya shiga ba zai fita ba, kuma wani mai kyau ba zai shiga ba. Wannan shine tabi'i da Allah yake cewa kazalika natlu ala qulubil mu'tadin, haka nan muke tabi'i, muke rufe zuciyar zukatan masu ta'adda, masu ƙetare iyaka. Domin wani zai iya cewa to tunda Allah ya rufe zuciyarsu, san menene za a ce sun yi laifi? Ai Allah ne ya rufe zuciyarsu. Akwai waɗanda suna da aqidar jabariya, wato jabariyanci, waɗanda suke ganin duk wani motsin su da faɗitashin su kawai Ubangiji ne yake tursasa su akan su, don haka shi yake tursasa su su yi abin kirki, shi yake tursasa su su yi nasiya. Suna faɗar haka domin a gurinsu ba wani dalilin da zai sa a kama su don sun yi laifi. Ai al'amuran su a hannun Allah ne, sai yadda ya ga dama da su. Wani ma ya ce to gashi Allah ya ce kazalika natlu ala qulubil mu'tadin, ashe Ubangiji shi ya sa su akan hanyar ba su suka zaɓi hanyar ba. Amma da zai tsaya ya dubi ayar, zai ga Ubangiji ya ce ala qulubil mu'tadin, sai ce ala qulubil nas, kaga ashe kenan sai wasu waɗanda suke ƴan ta'adda masu laifi su Allah yake rufe zuciyarsu, kamar yadda Allah yake cewa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, abinda suka zama suna tsoruta suna aikatawa da laifi yau da gobe, rana ala qulubihim, ya rufe zuciyarsu, ya yi tsaka a kan zuciyarsu, don haka ya rufe zuciyarsu. Shi yasa zunubi har kullum jawo wani zunubin yake, a duk sanda mutum ya yi zunubi bai tuba ba, to wannan zunubin yana daga cikin mummunar uƙubar da zai gamu da ita tun a nan duniya. Wannan zunubin kuma ya jawo masa wani, in yayi na biyu kuma na biyu ya jawo na uku, na uku ya jawo na uku, haka zunubin zai yi ta hauhawa hawa ba ɗaya bayan ɗaya har ya zo ya rufe zuciya. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa bawa duk lokacin da yayi saban Allah sai a yi ainihin ɗugo baki akan zuciyarsa, idan ya kuma yi sai a kuma yi wani ɗugon baki akan zuciyarsa, idan ya kuma yi sai a kuma sanya wani ɗugo baki akan zuciyarsa. Kamar haka hatta yusbihu qalbuhu aswada mirbadan kal quzi mujaddiya, wuce har zuciyarsa ta zama baka irin kal quzi mujaddiya, kamar ka ɗau kofi ka kifa shi. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, ba zai san meye alheri ba, meye abin da yake na kirki yayi, ba kuma zai san na tsiyaye ba. yadda ka san kofin da aka kifa shi ruwa ba zai shiga cikin zauna na ciki ko ba zai zauna ba zai zai in za ka ɗau kofi ka kifa shi sama ko ba ƙasa ka sa shi a cikin teku ka ɗago shi ne zai fito da shi komai ba to haka zuciyar mai saban Allah ne yau da gobe yau da gobe yau da gobe shi yasa ake cewa mutum ya gujewa hatta gurin da ake saban Allah kanka ji Allah ki la taqrabu zina la taqrabu al-fawahish kan ma ka je kusa da gurin domin tun kana ganin abin kana kankami idan ka baya so ya gani yau da gobe sai idan kuma ya saba to tun kuma zuciyar tana kankami yau da gobe sai ta kuma zuciyar ma ta daina kyamar to fa da zarar zuciya ta daina kyamar to wata rana mutum zai samu kanshi tsundum a cikin abu shi yasa aka ce kan ma ka je kusa da abin wannan shine rigakafi daga kafin na saban Allah kada ka je kusa da gurin ake dan yau da gobe in kana zuwa kusa da abin to za ka samu kanka ka dalbiya a ciki to shi da nan Allah maɗaukakin sarki ke cewa kazalika natba'u ala qulubil mu'tadin duk masu tsoron masu saban Allah haka Ubangiji yake rufe zuciyarsu wa qalu qulubuna ghul bal taba'a Allahu alaihim bal la'anahum Allahu bi kufrihim fa qalilan ma yu'minun sun ce wai zukatan su ne a rafe saboda haka ba za su duwa azan da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba Allah ya ce a'a Allah ne ya la'ance su ya nesanta su daga rahama saboda kafirci saboda kafircin da suke yi wannan kafircin sai ya jawo Allah ya nesanta su daga duk abin da yake rahama ne Allah ya ce wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun haka muke jujjuya wato zukatan su daga nan su saboda kasancewar ba su yi imani da shi ba karan farko to sai Allah ya dinga jujjuya zuciya shi yasa bawa kullun abinda yake fata abinda bawa yake fata shine Ubangiji ya tsayar da zuciyarsa akan gaskiya ya tabbatar da zuciyarsa akan gaskiya Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala din tabbatar da zuciyarmu akan gaskiya domin al qulubu bi yadir rahman yuqallibuha kayfa sha duk zukatanmu a hannun Ubangiji suke yana jiki ya tsayar da su to duk lokacin da mutum ya kama hanyar Allah to sai kuma Ubangiji ya buɗa masa yayi ta ganin abubuwan alkhairi alhasanatu min thawab alhasanati alhasanatu ba'da to kaga kai aikin kwarai to wannan aikin kwarai shi kuma zai haifar maka da wani aikin kwarai din wannan shine sunnar Ubangiji ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولا هديناهم صراطا مستقيما دا سنيا أيكي دا أبن دا مكي فتا مصر أكي مصر أمر ميدش دا يا زمان مصر الخير كما يا زمان مصر دليل كفي والموت يسوى أيا والموت يسوى إذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما da sun yi haka kuwa da mun ba su lada gwaggwaba daga wajen mu wala hadainahum siratan da kuma mun nuna musu hanya ta farki madaidaici shi yasa kullum addu'a mu kenan a sallah ihdinas siratal mustaqim ihdinas siratal mustaqim kada ka ji cewa kai ka shiriya don haka baka bukatar sabuwar shiriya a kullum dan adam cikin bukatar shiriya yake domin ka fitaka tsakanin runduna ta Ubangiji da runduna ta shaytan yadda mala'iku suke kokarin su sanya san alkhairi a zukata haka nan su ma shaidanu suke kokarin su farauci waɗannan zukata saboda haka ɗan adam a tsakankanin waɗannan abubuwa da yake don haka kullum kokari yake Ubangiji ya taimaka masa to mutumin da ya samu kansa cikin irin wannan yanayi na roƙon Allah ya taimaka masa ya gane gaskiya ya aiki da ita wannan shine ya taka matakin iyaka na abu da iyaka na sai ka ji cewa kana buƙatar taimakon Ubangiji a cikin dukkan komai hatta bautar Allah da kake kana buƙatar Ubangiji ya taimaka maka akan wannan bautar Allah din da kake ba ka jin cewa kai bautar da kake yi din nan kai kake wa kanka a baka da minna da za ka gaya wa Ubangiji ya munnuna alaika an aslama la tamunnu alayya islam bal illahu yamunnu alaykum an hadakum lil iman sauraka Ubangiji shi ke da minna akan ka kullum shi kake kokari ya kara shiryar da kai ta farki madaidaici Allah ce kazalika nafu ala qulubil mu'tadin haka nan muke rufe zukatan waɗanda suke al mu'tadin masu ketare iyakoki sannan Allah ce summa ba'athna
ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين.
نعم الله مأوكين سركي sai na ɗaya mana duk tazarar da take tsakanin waɗancan manzanni ko tsakanin Nuhu da annabi Musa. Ubangiji ya naɗe tazarar ya ce sun ba'athna min ba'dihi rusulan, baka duk baka labarin manzanni ba, sai aka dai nuna maka cewa sun ƙaryata annabawan da Allah ya aiko, kuma Ubangiji maɗaukakin sarki ya yi ɗabi a kan zuciyarsu wanda ƙarshe al'amarinsu ya kasance halakarwa ne. Sai Ubangiji ya gangaro zuwa ga iskar annabi Musa, domin a nan Ubangiji yana so ne ya baka labarin manya-manyan annabawa da aka yi da kuma yadda suka yi gwagwarmaya da mutanen. Don haka sai aka naɗe maka tazarar da take tsakanin annabi Nuhu da annabi Musa alaihi salam, sai kuma aka da faɗo kissar annabi Musa alaihi salam. Kissar annabi Musa alaihi salam za mu ga ta yi ta maimaituwa a cikin Alƙur'ani gurare daban-daban. Kusan babu wani annabi da aka maimaita kissarsa a cikin Alkur'ani kamar yadda aka maimaita kissar annabi Musa alaihi salam, saboda akwai tashabuhi, akwai kamanceceniya mai ƙarfi tsakanin annabi Musa alaihi salam da annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Ta yadda annabi Musa alaihi salam risalarsa ita ce farkon risala wacce ta zo da nizam, tsari na rayuwa, kaso kam dungurungum sauran risalar da aka yi. Annabawa duk da suka zo da manzanni a baya, sukan zo su kira mutanensu zuwa ga tauhidi, sukan zo su kira mutanensu su bar shirka, sukan zo su gyara musu wasu mu'amaloli da ba su da kyau. Sai lokacin da annabi Musa alaihi salam da ya zo ya samu wata gwamnati ce wacce take tsaye da ƙafafuwanta, wacce ta cika duniya da jabaruci a wannan lokaci, ta cika duniya da ta'addanci da zalunci da keta alfarmar bil adama. Saboda haka annabi Musa ya zo da tsarin da zai kawar da wannan gwamnatin ne gaba ɗaya domin a shimfiɗa gwamnatin Allah. Kaga ashe kenan risalar da ya zo da ita irin risalar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita. Saboda haka annabi Musa alaihi salam Allah ya ware ambaton bi'isarsa a nan, ya ware ambatonta bayan da ya ce ya aiko manzanni, wanda annabi Musa ya shiga cikin manzannin, amma kuma Ubangiji ya sake waro shi da annabi Harun ya ambace su domin kasancewar bi'isarsa ta kasance inqilaban, kanat inqilaban azim, juyi ne babba wanda aka samu, canji ne babba da aka samu a tarihin shari'o'i da kafa dokoki a duniya. Dokar da ba ɗan adam ne ya tsara ta ba, Allah maɗaukakin sarki shi ne ya tsara ta. Kuma annabi Musa alaihi salam Allah ya aiko shi domin a zo a kafa wata al'umma mai zaman kanta, domin a zo a raya addinin da ya riga ya mutu, shi ne addinin da annabawa da suka gabace shi suka zo da shi. Ya zo domin ya kawo gyara ga aƙida wacce ita ma ta lalace, ya zo ya kawo gyara ga mu'amaloli waɗanda suka lalace, ya zo da dukkan abin da al'umma take buƙata domin ta rayu. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya ambace shi, ya ware shi da ambato, bayan ya ambaci manzanni a dunkule ya ce kuma ba'athna min ba'dihim Musa wa Haruna, sannan sai muka aiko da Musa da Haruna min ba'dihim bayan waɗannan manzanni da suka wuce. Allah ya aiko Musa, ya aiko Haruna. Annabi Musa shi ne wanda yake ɗauke da risala ta asali, annabi Haruna kuma mai mara masa baya. Waj'al li waziran min ahli Haruna, kamar da ya ce a ba ni wani waziri wanda zai mara min baya ya taya ni wannan aiki, domin aiki ne gagari. Fuskantar gwamnatin Fir'auna wanda lokaci aiki ne babba, ce to yana buƙatar wani waziri da zai mara masa baya cikin danginsa, wanda daga baya Allah yake cewa qad utita su'laka ya Musa, an baka abin da kake so, an baka roƙon da kake addu'a da kai an karɓa. Ubangiji ya ce wa annabi Musa da shi da annabi Harun su je, izhaba ila fir'aun, ku je gurin fir'auna, ku duka biyun Allah maɗaukakin sarki ya aiko ku, ku je ku samu fir'auna. Ce ila fir'auna wa mala'ihi, zuwa ga fir'auna da kuma mala'ihi 'yan tawagarsa, manyan gari waɗanda suke su ne masu faɗa a ciki dattijan gari, duk inda ka ji kalmar mala'u to tana nufin waɗanda suke manya masu cika ido da haibu. Kalmar mala'a yamla'una uyunan nas min al-haiba, haiba tana cika idon mutane, kowa tsoron su yake shi suke faɗa a ji suke hanawa a kai. To galibi duk yadda shugaba ya kai ga jabarut ba zai iya mulki ba sai da irin wannan, sai ya samu haɗin kan manyan gari. Shi ya sa wani lokaci in kaga ana barna wani yana yin ta'aha yadda ya ga dama, to babu shakka da haɗin bakin manyan gari. Idan suka so ya daina sai ya daina tilas ko ya koya su. Saboda Fir'auna shi kadai ba zai iya mulki sai da waɗannan mala'u'in, sai sa ko da yaushe su ne ma masu su ba su shawara, su ne masu cewa yi kaza bar kaza yi kaza. Musa din nan ya zo ne da yusdu fil ardi liyusdu fil ardi wa yazraka wa alihata, ya zo ne dan yayi barna a bayan kasa dan ya kyale bautar ka kai da allolin da ake bautawa tare da kai. Dan haka su ne ko da yaushe a gindin Fir'auna su suke dora shi akan hanya. Shi yasa Allah ya ce ya aika annabi Musa zuwa ga Fir'auna sai ya ce wa mala'i da waɗannan ƴan kanzagin nan bi ayatina da ayoyin ya je musu da ayoyi na karantawa shine taura, ya zo musu kuma da ayoyi na mu'jiza, ya zo musu da ayoyi na mu'jiza. Allah ya bashi ayar ya sanya hannunsa cikin riga ya fito yana haske kamar tocina, ya bashi sandarsa wacce take rifika ta zama ainihin miciji. Duk waɗannan ayoyi da Ubangiji ya bawa annabi Musa alaihi salam, ya ba shi kisa ayatin bayyinat ayoyi tara bayyanannu waɗanda Ubangiji ya nuna wasu daga ciki a cikin suratul araf. Allah ce fastakbaru, amma sai Fir'auna da shi da mutanensa sai suka yi girman kai. Fastakbaru wa kanu qauman mujrimin, suka yi girman kai wa kanu qauman mujrimin, wannan jumla ce ta'liliya, wato daman sun kasance mutane ne mujrimai, mutane ne masu manya-manyan laifuka, domin al-ijram shi ne babban laifi, laifi ba ƙanƙani ba, laifi na kisa na azabtarwa, laifi na da'awar uluhiyya. Ya ce shi Allah ne shi, ana rabbukumul a'la ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi. To kuma duk akan wannan ake yabin sa. Allah ya ce wa kanu mujrimin, wa kanu qauman mujrimin, sun kasance mutane ne masu manyan laifuka. Shi yasa ba za su karɓi da'awar annabi Musa alayhi salam. Allah ya ce
falamma ja'ahumul haqq min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin.
Falamma ja'ahumul haqq min 'indina qalu inna hadha lasihrun mubin, yayin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu. Ba anan Ubangiji duk ya naɗa ƙisar annabi Musa alayhi salam wajen haihuwarsa, da yaya har ya shiga gidan Fir'auna, da yaya ya bar Masar har ya tafi Madiyan, da yaya ya dawo, wanda duk ƙisar Ubangiji ya naɗa ta anan bai haɗe ta ba. Domin abinda ake so a gaya maka anan shi ne yadda kafirai suke faɗa da gaskiya, suke tokewa a kan faɗa da gaskiya da ƙin imani da Allah, kuma da ƙarshe Allah ya halaka su. Wannan ita ce buƙatar da ake so ka sani anan, shi yasa ba sai an baka labaran rika da ba su yanzu ake buƙatar ka san su ba. Shi yasa Ubangiji duk sai ya naɗa wannan yaya annabi Musa ya taso har ya kai ga wannan mataki, sai ga shi sabaha har ya zo wa Fir'auna da ƴan fadarsa ya zo musu da gaskiya. Allah ce falamma ja'ahumul haqq min indina, yayin da gaskiya ta zo musu daga wajenmu. Anan Ubangiji ya ce min indina dan ya nuna maka girman da Fir'auna, gaskiyar daga wajen Allah ne ba daga wajen annabi Musa. Annabi Musa turo shi, saboda haka ma ba a ce yayin da annabi Musa ya zo ba, sai aka ce yayin da gaskiyar ta zo, domin shi dan rakiya an haɗo shi da gaskiyar ne aka ce ya rahota su zo zuwa ga Fir'auna da shi da mutanensa. Saboda haka abinda annabi Musa ya zo da shi saƙo ne daga Allah. Allah ce min indina, daga wajen mu saƙon yake. Ya faɗa haka domin ka ƙara fahimtar irin girman laifin Fir'auna da mutanensa, kamar yadda Al-Qur'ani zai faɗa ke yayin da gaskiya ta zo musu daga wajen mu, qalu inna hadha la sihrun mubin, kace lalle wannan sihiri ne kuma mabayyana. Kaga wannan shi zai nuna maka munin laifin su. Allah ya ce gaskiya ce kuma daga wajensa take, sai kuma sun kira wata sihiri. A wancan lokaci da Annabi Musa alaihi salam ya bayyana a Masar, babu abin da yake ci a cikin Misrawa irin sihiri. In mutum yana so ya zama babban mutum, fada ta matso da shi kurkusa, sai ya zama babban misiri. Idan ya zama babban misiri, to wannan shi ake damawa da shi. Don haka da Annabi Musa ya zo ya nuna musu ayoyin da Ubangiji ya turo shi, suka ga mu'jizozin Annabi Musa, sai suka ce matsafi ne, kawai wani ƙwararren matsafi ne ya zo gare mu, amma ba maganar wani annabi da Allah ya turo da wata shirya. Matsafi ne kuma abin da yake so shi ne kawai ya nuna wa mutane ya fi kowa, ya ƙwace wa mutane matsayinsu. Haka sai suka jefe shi da su. Kaga irin wannan shi aka jefa Annabi sallallahu alaihi wasallam da shi, wanda yake nuna maka duk waɗannan mutane kowane lokaci a kowane zamani duk irin tunaninsu ɗaya. Abin da aka jefi Annabi Musa da shi tun a zamaninsa, bayan shekara ɗaruruwa shi Qurayshawa suka maimaita. Waɗancan Banu Isra'ila ne, waɗannan kuma Larabawa ne. Abinda Banu Isra'ila suka ga Annabi Musa, haka nan Qurayshawa kuma suka ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallama cewa abinda yazo da shi sihiri ne kuma mabayyana, kamar yadda farkon sura ta ga. To idan sihiri ne Annabi Musa alaihi salam yazo da shi, hakika su sun fi kowa sanin menene sihiri, tunda su suka fi kowa ƙwarewa akan sihiri. Duk sanda kake sana'a ka ƙware akan sana'a, da ka ga wanda ya iya sana'a ka za ka gane, baya buƙatar ma sai wani ya gaya maka cewa wannan ya iya sana'ar, ka ce kai ƙwararre ne akan sa, kana gani ka san wannan ya iya abin da yake. Shi yasa Allah Mahaukakin Sarki ya gaya mana cewa sun san ƙarya suke, cewa Annabi Musa sihiri yake sun san ƙarya suke. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ghuluwa, wajahadu biha sun yi jayayya da gaskiyar da Annabi Musa ya zo, suka nuna ba su yarda da ita ba, suka ƙaryata ta. Wastaiqanatha anfusuhum, amma zukatan suna da yaƙinin cewa gaskiya yake faɗa, kawai ba za su fito ne su sadu da ba, amma sun san abin da yake yi ba irin nasu ba ne, domin sihirinsu tun rufa'ida ne, dabaru ne, ƴan dabaru ne da rufa'ido da saddabaru. Abinda shi kuma Annabi Musa ya zo da shi haƙiƙa ce, haƙiƙa ce min al-haqa'iq, babu batun a ce da shi, shi ma yau da baro yake. Mai sihiri da ya ga sihiri zai san cewa abin nan ga yadda yake, ba haka yake ba, da ga yadda yake na haƙiƙa da sun kawai ruha'ida a kai wa mutane. To shi yasa Annabi Musa alaihi salam ya yi mamakin wannan magana da suka gaya, tunda ya kamata a ce su suka fi kowa bambance tsakanin sihiri da abin da ba su yi. Shi yasa sai yake cewa
qala Musa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun.
Nabi Musa yake cewa ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihrun hadha wa la yuflihu as-sahirun. Ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, yanzu irin wannan maganar za ku dinga faɗa dangane da gaskiya yayin da ta zo muku, wannan kuma abinda za ku faɗa kenan gaskiya ta zo muku, ku ce inna hadha la sihrun mubin, ku ce wai sihiri ne mabayyani. Kaga dole yayi mamaki, asihrun hadha, yanzu wannan sihiri ne, wannan maganar Annabi Musa ce, ba wai hikayar maganar su yake yi, domin su ba tambaya suka yi, su ba cewa suka yi asihirun haza ba, ballan sana Musa ya ce ataquluna lil haqqi lamma ja'akum asihirun haza, yana nufin maganar su, a'a su sun yi jazmu ne, sun tabbatar cewa kawai sihiri ne, domin cewa suka inna haza la sihrun mubin, lalle wannan sihiri ne kawai kake yi. Sai ataquluna lil haqqi lamma ja'akum, an yi hazfin maf'ul, ai ataquluna lil haqqi lamma ja'akum ma taqulun, za ku rika faɗar irin wannan magana
game da gaskiya bayan ta zo muku, su sun kirawo shi da sihiri, sai ya gaya masa abin da ya zo muku da shi gaskiya ne, kuma bai kamata su faɗi cewa gaskiya sihiri ba ce. Sai ya ce asihirun hada, yanzu wannan sihiri ne, wannan istifham na inkari, yana nuna inkarinsa da baƙin cikin wannan magana da suke. A duk lokacin da ka ga mutumin da kake ja-in-ja da shi a kan wata magana yana ba ka hujjarsa da sigar tambaya, to ya yarda da kansa, ya yarda da kansa, domin ya san an san da zai zaka bayar irin wacce yake so, ba ka da damar ka faɗa ansa da su saba ka shi. Asihirun haza, ba za su iya cewa ba sihiri ba, ba za su iya cewa sihiri ba ne. Shi ya sa sai ya ce wanzu wannan sihiri ne. Wato idan mutum ya ji kayi masa irin wannan kuma ya san ba shi da gaskiya, to dandanan ya fi rusuna sama da ka tsaya kana daɗin da shi. Ko sayan abu ka je ka san kan abin nan, ce rediyo ce ka je saya a kasuwa, ka san kan rediyo, ka san original ɗin, ka san kuma yar jabu ɗin. Wani sai ɗauko yar jabu ɗin sai ya ce wannan a ita ce original ɗin, kai kuma ka san wataƙila sana'ar ka ce ka daɗe kana yi, kana kallon sai ka ce yanzu wannan ce original ɗin. Yana jin wannan tambayar sai fara ce a to da Allah ya haƙuri na ji. Ita ma dai yin wannan tana da kyau. To kaga bai ce da su ba ba sihiri ba ne, sai ya mayar musu da ansa da sigar tambaya. Asihirun haka, yanzu ku kuwa kalli wannan abin da nazo da ci kuke sihiri, ce wala yuflihu as-sahirun, masu sihiri ba sa samun rabo, ba sa cin nasara, duk masihirci ba ya cin nasara. Wala yuflihu as-sahiru haythu ata, ta inda duk ya bullo mai sihiri ba zai ci nasara, domin abin da yake zuwa da shi ta khayyulat ne, ba gaskiya ba ne. Duk abin da zai zo ya nuna akwai ranar da garamin ƙarya za ta zai koyi, akwai ranar da tuna za ta koyi wa gudai, saboda haka babu ta yadda za a yi mai sihiri ya ci nasara. Idan har abin da nake faɗa sihiri ne, to wata rana wata rana za ku gane sihirin ne ko ba sihirin ne, domin mai sihiri kuma zai nasara a ƙarshen al'amari, kuma wa yi nasara? Annabi Musa alaihi salam shi ya nasara, mai sihiri kuma ba zai nasara. Ya ci gaba da ce musu
qalu ajitana litalfitana amma wajadana alayhi aba'ana wa takuna lakumal kibriya'u fil ardi wa ma nahnu lakuma bimu'minin.
To kun ga wannan shi zai kara nuna musu cewa sun san ƙarya ciki, domin sun bar magana sihiri kuma sun shiga wata magana sabuwa. Duk sanda kake takaddama da mutum ya kaga yana tsalla-tsalla da an ɗauko magana ba a kai ƙarshenta ba, ya sake ta ya lalubo wata, to alamar makaryaci ne, ba ya da madafa, bai san me zai ta. In ba makaryaci ba ne, duk magana aka ɗauko ta sai an ga ƙarshenta, ba ya ce da su ba asirun haza, ai sai su ba shi ansa, su ce masa eh sihirin ne. Amma sai suka saki wannan layi, sai suka shigo wani layi na zuga wawa, layin zuga wawaye, tunda ba a da hujjar da za a bayar, bara kuma a zuga wawayen gari su yi hauka. Sai suka ce da shi halu a ji'tana litalfitana amma wajadna alaihi aba'a, to shin ka zo ne domin ka kawar da mu daga abinda muka samu iyayenmu a kai? Kaga anan zai za su zuga wawa, wato zagin iyayenmu da kakanninmu ka zo kai kenan, wato abinda muke kai ba bata ne, iyayenmu kenan batattu ne, kakanninmu batattu ne. Kaga jahili sai ce ba mu yarda ba, wallahi ba mu yarda ba, shi kenan sai a shiga hauka. Haka wannan ai ba hujja ba ce, ba a hujja cewa babana yana yi, kakana yana yi, na tashi na ga ana yi, ba a hujja da wannan. In ka ga mutum yana hujja da wannan, to ya rasa me zai ce. Ha, mutumin da zai ke da hujja a cikin sai ka hujjarsa, amma ya ce a ya daɗe yana yi, dadewa ba ta sa abu ya zama ƙarya ta zama gaskiya dan an dade akan ta ba zai yiwu ba inda dadewa na mai da ƙarya ta zama gaskiya da iblis ya fi kowa gaskiya ne a cikin mu akwai wanda ya fi iblis dadewa amma yana nan makaryacin sa kamar haka cewa an dade ana abu ba shi ke nuna cewa abin nan da ake kansa da gaskiya ba ne don haka duk sanda mutum zai yi hujja da iyaye ko da kakanni akan abin da yake yi na rashin gaskiya akan abin da yake yi na ƙarya to yana nuna cewa ba shi kuma wani dalili da zai faɗa inda yana da dalili da zai faɗa ba zai yi wannan ba sannan sai suka ci gaba da cewa wata kunu lakum al-kibriya'u fil ard wato mu bar abin da iyayenmu suke kai ko kuma ku zama kuke da shugabanci a doron ƙasa wato kenan abu biyu ne ba za su bar mu mu yarda da ku ba na farko in mun yarda da ku kenan mun bar abin da iyayenmu suke kai sannan kuma in mun yi imani da ku kai annabi Musa da ɗan uwanka Haruna za ku zama ku ne shugabannin mu tunda ku kuka zo da addinin kun fi sani shi idan tsare-tsaren siyasar nema da yadda za a shugabanci jama'a ku za ku gaya mana ya za a yi to kenan kun zama ku ne shugabanni mu mun zama masu bi kenan kun ga abu biyu kenan su suka hana su su yi imani yanzu ba maganar cewa sihiri annabi Musa ya zo da shi ake ba a maganar cewa ya zo ya saba wa kakanni da iyaye da kakanni sannan kuma abin nan da ya zo da shi zai karya musu suna su shugabanci da girman da suke da shi zai zama shi ke da girma to bin iyaye da riko da abin da suke kai kashi-kashi biyu ne akwai sanda za ka riƙe kan abin da iyayenka suke kai idan ya kasance gaskiya ne iyayenka suna kan gaskiya kai ma ka kasance a kan wannan wannan yana da kyau alkur'ani ya nuna mana wannan lokacin da Allah yake cewa an kuntum shuhada id hadara yaqub al-maut id qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun kaga suka ce za su bautawa abinda yake bautawa za su bautawa abinda iyayensa suke bautawa ibrahim da ishaq da isma'il da ishaq kaga anan saboda abinda yake bautawa shine gaskiya abinda iyayensa suke bautawa don annabawa ne abinda suke bautawa gaskiya ne saboda haka anan sai suka yi koyi sai suka nuna riƙon su ga abinda iyayensu suke kai haka nan annabi Yusuf alaihi salam shi ma yana cewa wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaqa wa Yaqub ma kana lana an nushrika billahi min shay zalika min fadlillahi alaina wa 'ala an-nas walakinna akthara an-nas la yashkurun wattaba'tu millata aba'i yake cewa na bi hanya addinin iyayena suwaye iyayensa annabawa arewar nagarta kenan mutum ya zama annabi ya zama mursali Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub sannan kuma ya faɗi hanyar iyayen nasa don ka ga iyayenka kawai dan suna Ibrahim da Ishaq da Yaqub shi yasa yake bin su a'a saboda suna kan addini wanda yake babu shirka ma kana lana an nushrika billahi min shay bai yiwa mu haɗa Allah da wani saboda haka idan iyayen mutum suna kan hanyar ƙwarai yana da kyau ya riƙe wannan tafarkin nasu ba don wani abu ba saboda abin da suke kai ɗin gaskiya ne amma idan aka zo maganar hujja to sai kuma ya kawo hujja ce abin da muke yi ɗin nan ga hujja su ga hujja su ga hujja abin da babana yake yi ga hujja su alƙur'ani ga hujja su hadisi ba ya ci gaba da cewa babana ba waɗannan ma annabawa ne annabawa su suke zuwa da risala ɗin daga Ubangiji amma kai ko da babanka mutumin kirki ne ka riƙe abin da babanka yake kai ba kuma da babanka za ka yi mana hujja in aka ci tsiye ka abokin husuma yana husuma da kai ba kuma ci gaba za ka yi da cewa to fa ni ai baba na haka yace ni ba tunda ba annabi bane babanka sai ka faɗi hujjar ka kuma sai ka danganta abin zuwa da to haka ake yi waɗancan dukkanin kula annabawa ne babanni saboda haka za su iya kawo su a matsayin hujja wanda kuma bai kawo abin da yake kai ba ko da uwansa yana mutumin kirki ne kawai kasancewar babansa mutumin kirki ba shi zai sa kuma ke ta hujja da babansa ba. To sai kuma ruko da iyaye wanda yawanci shine waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya zarga waɗanda su riƙe iyayensu ba bisa gaskiya ba, waɗanda su ga gaskiya su yi yaƙi da ita su ce ba za su bi ta ba saboda iyayensu ba a kanta suke. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'a aw law kana aba'uhum la ya'lamuna la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun. Lokacin da duk aka ce da su ku zo ku bi abinda Allah ya saukar, ku zo ku bi abinda Allah ya saukar, sai ce bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'a, mu dai za mu bi abinda muka samu iyayenmu akai. Allah ya ce aw law kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun, ko da iyayensu ba su fahimtar komai ba su shiriya. Wato ashe kenan za ka bi iyayenka lokacin da babanka yake kan abinda hankali zai karba, yake kan abinda yake shirya ne, amma ka bi shi akan abinda hankali ba zai karba ba, ka bi shi akan abinda ba shirya ba, wannan ai shine yake nuna wato tumasanci da gaggaci. A har kullun shine takaliri irin wanda zai makalkale wa iyayensa yace shi abinda suke yi shi zai yi koda ba ya da kai, yana so ya musa kakan da wato babu mai san jiki mai ainihin wanda yake sahorami irin mai takalili, mutum ne wanda baya san ya aiwata kwakwalwarsa, baya so ya aiwata basirarsa, baya so ya bincike hutawa yake su, domin idan aka ce da shi ya kawo hujja in yana bukatar hujjar nan sai ya yi karanta, sai ya aiwatar da kwakwalwarsa, sai ya yi bincike shi kuma baya san wanda ya fi so ya ci abin agwas, ka gama zai sai kawai ya hujja da baban sai ka ga ni haka na gaba ba na yanayi, ka ga ba ya hutar da kansa. Sannan kuma galibi wanda za ka ga yana hujja da iyaye akan abin da yake koda ba gaskiya ba ne, za ka samu mai san ya bi san zuciyarsa, yana so ya rabawa ya raba kansa da dukkan wasu kuyut wani abu da zai da baibe shi, ya ɗauki abin kawai ya jefa a kan mahaifinsa ko iyayensa. Idan har ya ce shi wannan abin gamsuwarsa ce yardarsa ce zai bi, ai zai buƙaci a ce to me dalilinka, me yasa za ka yi kaza, wannan zai buƙaci ya yi bincike. To amma in ya ce a wannan hanyar babansa ce, in ka damu ka je ka samu babansa, shi wannan baya gabansa, kaga hutu yake su baya sanya wahalar da kansa. To haka nan Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana a gurare.